Jendela Bahasa Bernipa.
Ce damar da mutanen jihar Kano za su yi amfani da ita su karbi yancin su domin wannan kujera fa idan aka ba mu ba alfarma aka yi mana ba haƙƙin mu ne aka danne mana
ko Lagos bata kai jihar Kano aiki a ƙasa ba irin ayyuka da yake yi
sona a Kano daurewar zaman lafiya da demokradiya ta doro
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala ba shiga birni ba shirin da kan kawo martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazartar batutuwan da ke da alaka da shugabanci bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin Najeriya ya bada dama shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka a birnin London na kasar Burtaniya domin halartar taron zuba jari tsakanin kasar Burtaniya da kasashen Afirka taron da yawan da za a yi a ranar Litinin 20 ga wannan wata na Janairu ana sa ran zai samar da sabbin damarmakin kasuwanci da zuba jari da samar da ayyuka wanda zai amfani nahiyar Afirka da kuma kasar ta Burtaniya Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ne zai zama mai masaukin baki na taron wanda ake sa ran zai hado kan shugabannin kasashen Afirka da manyan yan kasuwa na duniya wannan da ita ce fitar shugaban ta farko zuwa wata kasa a wannan sabuwar shekara wanda kuma hakan na zuwa ne a gabar da babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ta buƙaci kotun kolin kasar nan kanta sake duba hukuncin da ta yanke a zaben gwamna na jihar Imo PDP ta nuna rashin gamsuwar ta ne da hukuncin da kotun koli ta yanke kan zaben gwamna a jihar Imon wanda ya sauke Emeka Ehedi Yoha na jam'iyyar PDP daga kujerar gwamna tare da tabbatar da wannan kujera ga Hope Uzodin ma na jam'iyyar APC a matsayin halastaccen gwamnan jihar da ya ci zabe sanata Umar Tsauri sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa ya shaidawa sashin Hausa na BBC cewa jam'iyyar PDP tana buƙatar kotun kolin da ta sake duba wannan hukunci masana shari'a dai irin su Umar Usman Dan Baito na bayyana cewa kotun za ta iya duba wannan hukunci to amma sai dai ya ce kotu bata yin amai talashe
duk sa'ilin da kotu ta bada hukunci to kotu ta zama function official wannan shine language din da ake amfani da shi
function official me kenan
abinda ake nufi shikenan kotu ta gama aikin ta kuma kotu bata amai talashe to amma hanzari ba gudu ba wani sa'im idan kotu ta gane cewa wannan hukuncin an yi shi fa incurium cewa hukuncin ba daidai bane
an yi kuskure
ya saba da doka da order kuskure aka yi ko kuma i zamanto an yi obtaining din wannan hukuncin ta harkar fraud yaudarar ita kotu aka yi aka gabatar da hujjoji da abubuwa na ƙarya to saboda haka idan kotu ta tabbatar cewa hujjar ƙarya aka tabbatar to da kanta za ta iya rusa wannan hukuncin amma in ba haka ba mutakar kotu ta yi hukunci to shikenan wannan hukuncin ya zama final sai dai kai appeal ita kuma kaga Supreme Court of Nigeria kotu ce ta take da finality of decision to a irin wannan circumstances din kotu ta kan jingine hukuncin ta kuma ta yi haka
a takaice dai kotu takan yi amai talashe idan ta yi la'akari da wasu hujjoji
ba amai take talashe ba in kotu ta yi hukunci ka gane ko hukuncin ta ya zama final
barista Umar Usman Dan Baito kenan lauya mai zaman kansa a nan Kano wanda kuma da haka zamu dawo siyasar nan jihar Kano jihar da ke dakon sakamakon kotun kolin kan kujerar gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf inda kuma tun bayan da kotun kolin ta bayyana ranar 20 ga wannan wata na Janairu a matsayin ranar da za ta yanke hukunci kan wannan shari'a yan siyasa suka fara fadin albarkatun bakunan su daidai da tasu fahimtar a wannan rana dai matashin dan siyasa Hassan Dan Ada na jam'iyyar APC ya shigo yana mai bayyana cewa ita fa shari'a mace ce da ciki
to ni ina ganin wannan kaman Allah ma ya raba wannan abu duk mutumin da ya kai shi kara so daya so biyu ya winin ya kamata a ce na uku ma ka yi hakuri akan wannan lamari saboda ni ba na tunanin cewar wannan shari'ar za ta iya nuna cewa ba wai Dr. Abdullahi Umar Ganduba Jabane yace zabe
da wannan alƙaluma kai hasashi
ita shari'a mace ce da ciki ba san me za ta haifa ba sai abin da Allah ya ikon sa amma ni a harshe na ina ganin cewar Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine mai nasara akan wannan abu saboda mutum ne jajirtacce mai hakuri wanda kana ganin mataimakin shugaban kasa yazo yace ko Lagos bata kai jihar Kano aiki a kasa ba irin ayyuka da yake yi yanzu a kaddara ma a ce wannan dan takarar na jam'iyyar PDP a ce ya ci zaben an ci an member ayyukan da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ebo to ai baya aka mai da mu kenan dama hakura suka yi suka kyale Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya karasa saboda ya ebo ayyuka na alkhairi ga sunan kala kala ma ni ina ganin saboda ayyukan da ya ebo ma na alkhairi suna daga cikin abubuwan da suka sa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai samu nasara akan wayannan abubuwa da yake
Hassan da ada ina lafi idan yana ganin kamar an mai ba daidai ba ya ci gaba da matsalan ba wajen ganin an bibi shari'a ta dawo mai da waccan kujera da yake ganin kamar shine lashi
ba laifi bane dan mutun yaji ya nemi haƙƙin sa a kotu
to amma Hassan dan ada na jam'iyyar APC na bayyana hakan ne a gabar da ita ma jam'iyyar Hamayya ta PDP take bayyana nata hasashen kan wannan shari'a kamar yadda Bukar dan Ali ya shigo wannan fili yana kira ga al'ummar jihar Kano da su taya su da addu'a kan shari'ar da za a gudanar a ranar Litinin
mu dage da addu'a domin ranar Litinin muna sa rai cikin yardar Allah Abba Kabir Yusuf zai karbi kujerar sa wanda aka zabe shi zabe na halak inda Halima wanda yaga zai iyaye azumi da gobe da jibi da gata domin wannan ita ce dama ta ƙarshe kuma ita ce damar da mutanen jihar Kano za su amfani da ita su karbi yancin su domin wannan kujera fa idan aka ba mu ba alfarma aka yi mana ba haƙƙin mu ne aka danne mana to amma cikin yardar Allah da Allah muka dogara a gurin sa muke nema kuma muna sa rai Allah zai taimake mu ya dawo mana da haƙƙin mu amma abin yana buƙatar addu'a kuma addu'an nan ba da wasa ba domin lokaci da na addu'a kuma ya kamata a dage da addu'a Allah ya ba mu nasara Abba Kabir Yusuf ya karbi kujerar sa ranar Litinin kuma mutukar za a yi hukunci irin wancan hukuncin da aka yi to tabbas Abba Kabir Yusuf shine gwamna kuma duniya ta zuba ido akan shari'ar Kano gabaki daya domin wancan gwamnan shine na hudu aka dawo masa da akwatin sa da aka soke masa ya zama na daya to Abba Kabir Yusuf an soke masa akwati sama da guda 220 saboda haka muna kira ga ainihin alƙalin alƙalai kamar yanda ake maka shaida cewa kai mutumin kirki ne Allah ne a gabanka to ka dubi mutanen jihar Kano da idan rahama ka dawo musu da haƙƙin su da suka zaba domin wannan gwamnati jihar Kano bamu zabe ta ba
amma menene dalili
ba a zabe su ba dalili ba a zabi Ganduje ba a zabe shi ba ba a zabe shi ba abba muka zaba
Bukar dan Ali daga jam'iyyar PDP shi ma dai Bashir Sanata sakataren kungiyar Kwankwasa kawai ya shigo wannan fili yana wani irin kurman karatu a siyasance
in Allah ya so ya yarda bi rabbis samawati wal ardi sati mai zuwa ranar Litinin war haka Kano ana nan ba masa katsinke ana celebration ana godewa Allah cikin addu'a kuma muna gaya mutane cewa juma'a irin haka yanzu mun yi sallar juma'a a Gamman House abinda shekara da shekaru muka rasa kuma muna gaya wa al'umma cewa su sani cewa ita fa shari'a ba makauniya bace ba domin hujjoji ake da bukata
su cewa suka yi basu da hujjoji ne
kai kana wadannan aka tara aka zama daya ba ai wanda ya kwarance a wajen bada cin hanci da rashawa to ya sani akwai alƙalin shi kuma da ya gwanince wajen fayyace gaskiya kuma bai damu da cin hanci ko rashawa ba shi kuma ko muna gaya musu cewa dan da zai mutu laya ba ta mai kuma jini baya maganin kishirwa dan haka a kada a buga sai kalwa mu muna da nasara kuma mun san cewa gaskiya muka taka yadda abin ne ya fara a Imo aka soke akwati na 388 aka ce a dawo da su ba a da hurumin soke akwati idan har yabar polling unit to yadda aka soke mana akwatin mu 207 a jihar Kano za a dawo da su a buga lissafi a kirga a fada Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnati
jihar Kano jihar Imo daban jihar Kano daban
amma shari'a iri daya ce domin abinda akai shari'a a kansa a Kano irin sa za a yi a Zamfara irin sa za a yi a Imo irin sa za a yi a ko ina a Najeriya domin da constitution daya muke amfani kuma kiran mu ga al'umma shine wayannan kwanakin da suka rage mana ba kwanakin bacci bane ba kamata mu tashi mu kusanci ubangiji mu tawassuli da tsarkakan sunayen Allah guda 101 mu dada roƙar Allah san samu ne ma a ce ranar Litinin mu tashi da azumi wanda zamu tawassuli da wannan ibada da zamu kan Allah ya amsa mana Allah ya tabbatar da gaskiya ga mai ita Allah kuma ya sa gaskiya ta rinjayi ƙarya dan haka Allah ya bamu nasara a wannan shari'a Allah kuma ya jishe mu alkhairi
Bashir Sanata sakataren kungiyar Kwankwasa kawai tsarin demokradiya dai tsari ne da ake kallon ya bayar da cikakkiyar damar samawa al'ummar da ake jagoranta dukkanin abubuwan da suke da bukata na rayuwa. To amma yanzu a wannan lokaci ana kallon ba kasafai wancan tsari yake tasiri tsakanin al'ummar da kuma jagororin ba. A cewar Aminu Muhammad Adam, jagoran ɗan hamayya na karamar hukumar Gwale, yana ganin har yanzu demokradiya a wannan kasa akwai sauran runa aka ba.
Al'umma yau dai ga mu a siyasa an shigo shekara 21. To amman in ka duba sai kaga watan tubka ake ta bai tana bagwagewa. Domin zaka ga ba a taba lokacin da ƴaƴan talakawa suka samu dama yin wannan karan ba. Tunda da an ce a kori tura, aka zo aka ce a kori sarakuna da kakan mulki. Aka zo ƴaƴan talakawan suka samu aka ce a kori soja. To amman yau ƴaƴan talakawan ne wanda aka dauki kudin gwamnati, aka biya musu kudin karatu da pocket money da jani money, ko amman sun zo suna azabtar da ƴan uwansu wanda abinda suke yi mutane a wannan in ka dauka daga nan tayan zuwa yau ko tura mulkin mallaka ba su yi mutane wannan ba domin tura mulkin mallaka ba su hana mutane ilimi ba.
Wai waɗannan maganganun naka ina suka dosa ne?
Shi tsarin demokradiya talaka mai zabe yana da ƴancin ya zo ya zaba abinda yake so. To amman fa yanzu ka zaba din idan wasu ƴan tamore ya saba wa da tsarin su, to fa ko ka hauko an tsar da kai sai an kwace. Kuma abinda zai baka bakin ciki duk mutumin da ka gani a birnin Kano yana da ƴan uwa a ƙauye. To amman sai kaga yanzu in ka shiga ƙauyuka sai kaga inda ka san me babu hanya, babu ruwa, kuma kudaden su an zo an karbe an makale da sunan wani boy join account.
Idan mai sauraro ya fahimce ka sai ce kamar ana ambatar demokradiya ne a baki amma ba a yin ta a zahiri.
Ai wannan ai ba demokradiya bace, civilian administration ne.
Ina ma na wannan kalma.
To ka fi kowa sani ai.
Ka gaya mai sauraro.
Civilian administration ake domin shi mulkin demokradiya yana ba wa dukkan ƴan ƙasa dama su zaba abin da ransu yake so.
To ba a ba su dama su zaben ne?
Yanzu misali ko wannan kujera ta yin wata councilor kai ina matsayin ka na mutumin gwarzo baka isa ka tsaya a mazabakka ba, karshe wasu kattini suna daki suna bankar shayi su rubuta abin da ransu yake so. Yanzu misali ka dauki hanyoyi babu, in ka dauki ugwalan mu ka dauki titin da ya tashi daga konannen gidan mai kace kana so ka tafi ƴan babura ko a kafa kake sai ranka ya baci.
To sai dai Aminu Muhammad Adam, jagoran ƴan hamayya na karamar hukumar Gwale, na waɗannan kalaman ne a gabar da wasu ke bayyana cewa su fa a wannan lokaci man demokradiyyar ya shigo yankin su. Domin kuwa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana matukar kulawa da al'ummar karamar hukumar Gwarzo ta fuskar tsaro da kuma sauran wasu ayyukan raya kasa wanda har ta kai ga al'ummar wannan karamar hukuma suna darawa. Kamar yadda muka jiyo shugaban karamar hukumar Honorable Bashir Abdullahi Kutama yana bayyanawa.
Me ya ba wa zaben gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje irin namijin kokari da yake nuna wa al'ummar jihar Kano da kuma karamar hukumar Gwarzo akan harkar tsaro. Wannan tasa muka hadu dattawa na karamar hukumar Gwarzo don mu yi godiya. Sannan abu na biyu, mu yaba wa jami'an tsaro da dukkanin ma'aikata na karamar hukuma irin gudunmuwa da ake bayarwa dangane kan cewar karamar hukumar Gwarzo ta zauna lafiya duba da irin barazana da abubuwa da muke samu kasancewarmu na makotaka da jihar Katsina da kuma babban hanyar da take zuwa jihar Zamfara. Mu kara tattaunawa don ba da shawarwari a matsayin karamar hukumar Gwarzo, muka hadu muka tattauna don samo hanyar da za mu taimaka wa jami'an tsaro gwamnati don ganin ta samu sauki wajen wannan aiki da take yi. Babban abu shine guda biyu. Na farko, a ba jami'an tsaro haɗin kai, kuma ba da bayanai zai taimaka wa jami'an tsaro wajen tabbatar da samun kyakkyawan tsaro a karamar hukumar Gwarzo. Sannan iyaye su kula su duba ma'amulolin yaran su, musamman harkar cilanin nan da kuma wannan muguwar ɗabi'ar take da nafin da ta zo mana. To da haka muke godewa dukkanin daga tanmu, muke godewa malamai da limamai. Babban kiran da zan yi da iyaye da dukkanin al'ummar karamar hukumar Gwarzo shine su sani dokan nan ta hana yawo bayan karfe 12 tana nan daram a karamar hukumar Gwarzo. Dokan nan ta ana amfani da mashina barkatai tana nan daram a karamar hukumar Gwarzo.
Honorable Bashir Abdullahi Kutama, shugaban karamar hukumar Gwarzo. Yanzu kuwa sai karamar hukumar Kumbotso, gundumar da take shirin gudanar da zaben cike gurbin kujerar majalisar tarayya, inda muka jiyo matashi Bashir Jibril Tsamiyar Mariri yana bayyana cewa idan aka zo zaben cike gurbin, al'ummar yankin Tsamiya su tabbata sun zabi wanda zai fito da su daga cikin yanayin da suke ciki.
Amma da ikon Allah da girman Allah Allah za su ba mu hadin kai yadda ba za su ba mu kunya ba su zabi Honorable Umar Balla
ina laifi mutum dan yaje ya tallata kansa a matsayin sa da dan takara
a akwai laifi domin bai taba yin aikin alkhairi a mazabar Malilo
ba anya kuwa a ce dan majalisa guda ko bai taba yin aikin alkhairi ba
to me yayi wanda suka zo suke cewa yayi dama wayennan karnukan farautar sa ne kuma yan barar dan sa ne Maniru babba dan agundi a karamar hukumar Kumbotso bai taba cin wannan kujerar tarab ba kun karfin ta yake
bai taba ci ba baka ce
bai taba ci
ba babu wannan shine bakaran sa na farko
bai taba ci ba
me hujja
wancan karan a kotu ya karba wannan karan ma ya shiga kotu kuma da ikon Allah da girman Allah Honorable Umar Balla ya fi karfin sa maganar fili da ake yi a garin tsamiyar Mariri to ta sanadiyar Honorable Umar Balla aka same shi makarantar boko ba a lokacin sa aka same ta ba tsamiyar Mariri ga tifar kasa Honorable Maniru babba dan agundi bai taba kaiwa ba babu abin da ya taba yi mutanen tsamiyar Mariri na al kiri a garin kuma dan haka ina jin hankali ga mutanen tsamiya masu sai da ƙuri'un su hatta matsalar transformer a garin tsamiyar Mariri honorable Maniru babba dan agundi bai iya taimakawa mutanen tsamiya su gyara ba mutanen tsamiyar Mariri mu ƴan tsamiya ne mu muke karo karo mu gyara transformer honorable Umar Balla shi ya bada tallafin gyaran transformer yanzu haka in ka ga wuta a garin tsamiyar Mariri ta sanadin honorable Umar Balla aka same
ta da wa mai sauraro zai yadda ka ce ku ne kuka yi kuɗi kuɗi kuka sa wannan transformer kuma a gefe guda kuma ka ce Umar Balla ne ya samu
honorable Umar Balla shi ya mana gyaran wannan transformer a ta yanzu da muke
ba ko bane kenan
mu muka yi kuma honorable Umar Balla yazo ya taimaka mana akan wannan tsarin dan haka honorable Umar Balla shine ya bada taimako aka gyara mana transformer ta yanzu da muke ganin wuta kuma ni a matsayina na jagoran tsamiya ina mai tabbatar muku mutanen tsamiya da ikon Allah da girman Allah honorable Umar Balla in ya koma kan wannan kujera zan jagoranci mutanen tsamiya a sake ba mu transformer ta gaba da yardar Allah
Bashir Jibril tsamiyar Mariri daga yankin karamar hukumar Kumbotso mu sake waiwayar wancan batu na shari'ar kujerar gwamnatin Kano da za a gudanar a ranar Litinin ringa wannan wata Abdullahi Tanka Galadanci dan jam'iyyar PDP ne ya shigo yana mai bayyana cewa ƴan jam'iyyar PDP kamata ya su tashi tsaye wajen gudanar da addu'a
sona a Kano daurewar zaman lafiya da demokradiya ta doro kuma idan ka duba ta fuskar da ake yin ta gwamnonin kasar nan sun shage kasar nan sai abin da suke so suke kuma hakan ba za ta bada haihuwa da mai ido ba iko na na Allah iko da nake so in Allah ya so ya mana wannan shari'a ta zamto cewa mu muka same ta domin muna da kikkiawan zato su kuma Allah ya jarabce su da zulumi domin su akai suke ba su karba saboda ta manufa ta su ta cimma kai mu a san mu PDP ta karbi Kano in ta karbi Kano za a samu ci gaba musamman ta matasa maza da mata ta dore wasu da ba su aikin yi da tunani mai kyau da yin aiki ninkin ba ninkin da manufa al'umma mu su mura kowa ya mura ya san ana demokradiya ba irin wannan ba kana jam'iyya kana bara
sun ce suna malala ayyuka kuma su ma wayan ayyukan da suke suna da tabbacin cewa su za a ba mu
magana gaskiya mamala aiki da suke cewa suna yi daban yake da zaton su za a ba su na tabbatar maka cewa cikin zulumi suke kuma zulumin nan in Allah da zai tabbata akan su idan an bamu al'ummar Kano musamman matasa mata marasa aikin yi za ku daure domin Abba Kabir Yusuf mutum ne mai nutsuwa in ya fada da cika shine cikan mutum in ya fada abu ya inganta
sun ce nasarar da suka samu a baya a mataki na daya na biyu shine ƙara tabbatar da nasarar su a wannan lokaci
ita siyasar da shari'ar tana da bambanci da tunanin su yawan hujjarka a yanzu a wannan ƙasa abinda aka yi a waje a siyasance at the field na polling point ko polling unit daban abin da aka yi presenter a kotu wannan shari'u na matakai daban-daban da suka yi sun yi abin da suka yi ita kuma supreme court tunan ta dorewa zaman lafiya musamman shi wannan chief judge wannan tankon mutumin arziki ne da zaton cewa zai abin alkhairi kuma alkhairi zai tabbata a Kano
to sai dai Abdullahi Tanka na waɗannan kalaman ne sa'ilin da muka jiyo Abdullahi iya wafa na jam'iyyar APC yana mai bayyana ra'ayinsa kan shari'ar da za a gudanar tsakanin gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma injiniya Abba Kabir Yusuf
mai girma Kadimul Islam na goggo da goggo daga kan goggo ba ƙari an gama Baba Ganduje zama gwamna jihar Kano zababbe da yadda Allah ranar Monday za mu 20 ga wata za ta tabbata Abba Lahu zaman gida zai tabbata a gare shi da wannan nake mika godiya ta
kafin ka mika idan kuma ta tabbata din ku kuka fadi fa ya zai
bokan bugun kasa ma ya buga ya gaba su kai labari ba
garka yace in mallan yazo ya ja hadisi ai ba a maganar boka
to ai shi Abdullahi Tanka Galadanci ya buga kasa ya ga gangan ta buga masa Musa Ilyasu Kwango sannan baya mallam baya duba baya boka amma duk abin da ya fada shari'a za ta haifi dattijo Kadimul Islam yanda kotun farko ta yi ta jihar Kano haka kuma Kaduna ta yi da yadda Allah Muhammad Tanko dinnan muna kyautata tan a ce Baba Ganduje yanda ya ci zabe na farko har aka je in kunkulusu bai ƙara tabbata shi ya ci da yadda Allah wannan kotun daga ke sai Allah ya isa da igiyar zatan da ta daura dan kwankwasiya har tausayi suke ban wai dan kwankwasiya irin su gamboliya ja in wai su fito sai dinga cewa wai a dinga ai azumi fadaddan gwamna za ku ci ai wa azumi
kowa shari'ar ba za ku yi addu'a ba kenan
mun gaba roƙon Allah baban
a ashe kuma kuna addu'ar kenan
to ai mu duk dan
kwankwasiya ai bai san da addu'a ba sai dai aka tafi kotun da yake cewa ai azumi wai da a tsayin Allah da a ina kuke ne ba kuse kuke ba
karewa addu'a ka manta mallam ne mai
kwankwasiya kuke ko ba ga kwankwasiya ba da
Siril Fatiha
ai ma magana Ganduje yake ba magana mallam ba
Ganduje
nan daga ina ya fito ne
Ganduje daga PDP ya fito
kafin a shiga
biyu kai gidan Aminu Wali
me saro fela zaka ba
warai kwaci kuma da yadda Allah ranan mandi 20 ga wata igeza tan nan zamu kona ta an gama baba Ganduje zai ci gaba da shimfida ayyukan alheri kaman masarautun nan masu daraja
Abdullahi iya wafa daga jam'iyyar APC shi kuwa sani garka dan batta na jam'iyyar APC legowa wannan fili yana mai mika wani sako da yace ya karbo shi daga sanatan Kano ta arewa
a matsayina na sarkin yakin jam'iyyar APC Buhari ya Ganduje ya halaci sako daga honorable Barauji Burin Kabo yana cewa in sanar da ɗan uwanmu wanda suke APC ranar litinin mai zuwa za a shiga kotu to honorable Barauji Burin yana umarni duk ɗan APC Gandujiya to ya ci gaba da addu'a ranar Asabar da Ladi ayi azumi mu roki Allah ya bewa Abdullahi Umar Ganduje nasara a kotu kaman yanda ya bahi a unkon kulehin Allah ya bahi nasara sannan aka zo kotun ta daya Allah ya bahi nasara kotu ta biyu Allah ya bahi nasara to wannan ma ta ukun ta kolu ubangiji Allah ka bewa Abdullahi Umar Ganduje nasara
amma baba sai yake ganin cewa kamar a gefe guda ku ƴaƴan jam'iyyar APC kun tsorata da ita wannan kotun kolin
a'a ba mu tsorata ba kaman yanda ƴan kwankwasiya suke addu'a to dan haka honorable Barauji Burin shi ma ya bamu umarni Allah ya bamu nasara a ce kafin karfe 12 Allah ya bewa Abdullahi Umar Ganduje nasara sako ne daga honorable Barauji Burin Kabo nake wa mutanen da suka je jana'izar dana Umar waɗanda suka zo suwa da waɗanda suka yi addu'a to ina musu godiya yanda kowa ya zo lafiya Allah ya sa ya koma gidansa lafiya
sani garka dan batta da tijo a jam'iyyar APC masu fashin baki dai wasu al'umma ne da kan bayyana mahangarsu kan wani batu ta hanyar bincike to sai dai wasu lokutan irin waɗannan kalamai kan iya shan bamban da ra'ayin wasu ƴan siyasa Musa Dan Zaria dan jam'iyyar APC ne da ya shigo wannan fili yana mai nuna rashin gamsuwarsa kan wasu kalamai da yace wani mai fashin baki
ko mu jaddada godiya ga al'umma jihar Kano da wanda suke gwamnatin jihar Kano fatan alheri da kuma al'umma jihar Kano da suke san jihar Kano da ci gaba da amfana da ayyukan alheri wannan abin kai ba ne duba da nasarori da mai girma gwamnati Allah ya saka da alheri kuma in jawo hankalin mutane da Allah duk wani mutum da zai dauko rigarsa ko mota ce da shi ko babur ko jaki ya tawo gidan radio ya fake da kungiya ko comrade na dade ina ba da tarihin comrade comrade din an kai cinge da mai gishiri kwano bi comrade ne kai yanzu kamar ni dan zare nake da zigarzir akan babur comrade ne ni amma dai abin nake so mu sani a comrade din ba akwai wanda fa ake layin karban gero da shinkafa a biyu ke da su ba amma ko babu kome muna so ku gane akwai agent na kwankwasiya wanda ake zama da su a Turus Radio
su ba wata kila duba suke shiga mahanga suke kallo
to mahanga ja'in in ban da mutum da karambani ina kai ina maganar ka shiga hurumin shari'a kowa kana bada labari yanzu misali mutanen ƴan kwankwasiya bayan sun gama dauko akwai lawoyi da aka ce suka dinga abuwa ƴan kwankwasiya suke Turus aka zo kungiyoyi to kuma
mai so waye ne waɗanda ƴan kwankwasiya suke turo
a ai duk shi mutum karatun sa yake nuna cewa ko bayanan sa muke gane yanzu misali ba na ce maka akwai kwamar din da ake layin karban gero da shi da shinkafa a azumi a biyu ke amma sai ka ji shi a radio yazo zai shin baki na ba gairaba dalili
tunda misali bayarwa ake shi ma yaje karban nasa ne
ai ka gane to ai ina yaje karba harka ci na ce maka ta dariƙar kwankwasiya da tace dariƙa ne kuma abun kai to shine in ka zo zaka yi fashin baki yanzu misali mutane suke ta wai an manta yanke hukuncin da aka yi a Osun ne nan aka dinga ƴan kwankwasiya suna shiga radio abin da aka yi a Osun shi zai a Kano aka zo karshe mai girma gwamnati Allah ya tabbatar masa mai girma gwamnati ba wajen Allah yake ne ma kuma Allah yake bashi nasara mutum sai ya zo ya ce kwamarin ne shi kuma kai dan kwankwasiya ne sai ka zo kana fashin baki lokacin da aka ba Osun basu zo sun fadi magana ba suka yi shiru ta sun alakanta da wannan to tunda aka shiga zaben nan kuma kotun farko ta ba mai girma gwamnati nasara kotun ta bi ta bashi ta ukun nan ma kana inkari ne
Musa Dan Zaria hadimi a gidan kwamishinan raye karkara Musa Ilyas Kwankwaso na haka kuma ku zo mu je ga kasuwar Kantun Kwari inda muka jiyo ƴan kasuwar suna wani gangami tare da kira ga kwamishinan kasuwanci da kuma sabon MD na kasuwar kansu samar musu da shugabancin hadaddiyar kungiyar ƴan kasuwa ta Halak domin kuwa a cewar shugaban kungiyar ƴan Galila Usman Ibrahim Usman yanzu haka wasu sun fara kiran kansu a matsayin shugabanni.
Muna kira daga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Gandu da kadimin Islam a goma kaso ko to kori suna cikin barazana da tashin hankali kasancewar akoyoyuwar abubuwan da ake tayin tashin-tashina a kasuwar yau an samu wasu mutane da kansu a matsayin shugabannin wannan kasuwa ta kantin kwari haka ta sa mutane suke rasa sanin inda za su fuskanta amban da samun shugabanci na MD a yau kasuwar kantin kwari ba ta da shugabanci wannan mutane da suka ayyana kansu a matsayin shugabanni al'ummar kasuwar kantin kwari babu sa hannun kungiyoyi wanda ga kungiyoyi yau gabaki ɗayan su kimanin guda 52 sun zo sun barrata kansu da wannan shugabanci muke roƙon mai girma kwamishinan kasuwa da ya shigo cikin wannan al'amari cikin gaggawa domin kujewa wasu abubuwa marasa daɗi muna ƙara godiya ga Ubangiji bisa ga yadda ya kawo mana wannan lokaci muna cikin kwanciyar hankali Allah ya sa mun gode
Usman Ibrahim Usman shugaban kungiyar ƴan Galila a kasuwar kantin kwari kafin mu yi sallama a madadin iyalan Comrade Alhassan Uba Idris suna farin cikin gayyatar al'umma zuwa wajen daurin auren Hawwa'u Alhassan Uba da za a daura a Asabar din nan da misalin karfe 11 na safe a rukunin gidajen Ibrahim Kunya dake unguwar Farawa
Hangen Dala ba shiga birni ba
Baki ɗaya kuma da haka ne shirin Hangen Dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasa shine shugaban sashin siyasa na wannan gida Ahmad Rabiu Jayinda na gabatar nake cewa assalamu alaikum